Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 30 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen neman sauya tsarin kasa.
Sauraro muna tafe da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu, sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin ku daga Facebook.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce yayin da ake sauraron ra'ayoyin jama'a akan buƙatar sake tsarin ƙasa a Najeriya, ta waɗanne bangarori ne kuke ganin gwamnati za ta ƙara inganta rayuwar mata?
Amsar mu ta farko ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe. Yace kamata ya gwamnati ta inganta rayuwar mata ta hanyar samar musu da kananan sana'o'i domin su samu abin dogaro da kai, koda suna gidan mazajen su ne.
To zara'u sai kuma amsar Husaini dan Alhaji Cham, inda yace a gaskiya duk sabon tsarin da za a kawo muddin ba a magance cin hanci da rashawa ba, to sai ya zama garejiya da yau. Allah ya kyauta.
Sai Umar A. Usman Cham yace yau da gobe kenan. Har kun ga bambancin rayuwar matasa maza da rayuwar mata a kasar? Ai sai dai mu roki mai kowa mai komai ya magance mana cin hanci da ke damun mu, domin duk tsarin da aka kawo inda cin hanci na nan da rai, sai dai mu ce Allah ya kyauta.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana a karamar hukumar Kamba jihar Kebbi, da kuma malam Ango malamin makaranta ya wuri da takwaran shi Salihu Jitama Fana, Allah sa na faɗa daidai, inda suka ce kamata yayi gwamnati ta sawa mata aikin yi na gwamnati ko sana'o'i daban-daban tare da tallafin kuɗi, wanda yake duk sana'ar da mace ta ji ta fi ƙwarewa gare shi, ga jari nan ba sai ta ce yaya zan yi ba, domin gudanar da sana'o'in yadda ya kamata a tashi lafiya. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
To madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barka da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe, inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa da sauran jama'a na yau da kullum. A yau kuma muna tare ne da manyan baki wanda suka fito daga kungiyoyi manya-manya a arewacin Najeriya da kuma ma kasar gabaki daya, musamman kungiyoyin mata wanda zamu tattauna da su akan al'amarin sake tsarin kasa, wato restructuring kamar yadda ake ta faɗi, inda majalisar kasa ta aiwatar da shi wannan zama, inda take bi jiha-jiha yanki-yanki ganin cewa kowa ya fada albarkacin bakinsa, kuma kowa ya fito da ƙorafin da yake da shi da ya danganci abin da ya dame shi. To kungiyar da muke tare da su, muna tare da jam'iyyar matan Arewa da kuma kungiyar lauyoyi mata na duniya gabaki ɗaya, reshen Najeriya kuma reshen jihar Kaduna, wato FIDA. Ina tare ne da Hajiya Rabi Musa Saulawa a matsayin shugabar jam'iyyar matan Arewa, sai Asma Mirza wacce take taimaka mata ita ma a jami'ar matan Arewa, akwai Hajiya Aisha Abdul Muhammad wacce ke lauya ce daga Fida, sai kuma Farida Abubakar ita ma daga jami'ar matan Arewa wanda za su tattauna wani al'amari tare da ni. Sauraro sai ku biyo mu. To an yi yunkuri da dama akan gyaran tsarin zaman kasa da sauransu. A wannan karo a zaman da aka yi wanda majalisar dattawa ta kaddama, menene sabo da aka samu, wani sun kudurori ne sababbi wanda yanzu mata kuka gabatar don a sake kuma a sake wannan sabon tsari da kuke neman a yi wanda ya bambanta daga irin abubuwan da kuke korafi akan su? Sun fara da jami'ar matan Arewa don su ma sun gabatarwansu kuma sun bada korafinsu a wannan zama da aka yi kwanaki. Ta jarabi wa'insu abubuwa ku fito da su a matsayin matsalolin da mata suke fuskanta, musamman ke da kike wakiltar matan Arewa, wa'insu irin matsalolin da ku fito da su a lokacin zaman nan da ya da jibanci wanda kuma zai shafi rayuwar mata?
To alhamdulillahi, mu dai abu ɗaya ne yake damunmu, cewa ba a tafiya da mata a siyasance, tunda mu muna ganin cewa a can National Assembly,
wato can majalisar ta ƙasa,
yawon majalisar ta ƙasa, kun san cewa can ake fidda abubuwan da ya kamata ƙasa duk ta yi gaba ɗaya, dokoki da kuma sauransu, kuma gaskiya ba mata a can. Ina ganin ma mace ɗaya ke kawai daga Arewa. To ko lokacin da naje zan yi magana, duk sanatocin su wurin 6 ko 7 ne duk maza ne, kuma kafin ne magana sai da na gaishe su na ce masu sanatoci sannan ku da zuwa, duk da dai ba mace ɗaya ma a cikin su. To mu muna gani cewa dole dai a taimaka mana, tunda mun ga a siyasance din ma ba a bari ma mu kai ko ina, daga primaries ake fidda mana mata, kuma mata ma suna jin tsoron su shiga siyasa. To muna so duk wannan abubuwan a canza shi, a ba mata dama su shiga siyasa, ba tsoro, ba wani tunanin ai ba ma inda za mu kai ko kuma sai muna da kuɗi. A ba mu dama, kun ga a cikin sanatocin nan uku a kowane zone a ce mace ɗaya ne dole ko ta yaya ne, don in ba haka nan ya faru ba, ba za a ba mu dama ba. To mun dai rubuce-rubucen mu nuna cewa gaskiya mata ba a bari mu muna shiga abubuwa da yawa, wato ana ce mishi gender inclusion. To mun yi wannan magana, kuma mun yi maganar cewa a siyasance ma a ba mata dama daga 'yan Arewa su shiga siyasa, a zaɓe su, kuma a ban mu ma mu ga abin da za mu taimaka ma Arewa.
Kafin maza zan ƙara tambaya ki, shin rashin dama ne kuke ƙorafi a kai ko kuwa a gazawarku, ko kuma rashin ƙwarewar matan da cancanta?
Wallahi ba a ba mu dama ne, tunda ai matan suna nan, kuma ba wai ba sa kokari ba, duk da dai na gaya miki tsoro ne yake hana su shiga, don suna tsoro daga ka shiga din nan a ce maka wannan, a ce maka wancan, in ma kana da miji a je a ce ma mijin ya za ka bar matarka, kuma kin san abin sai da kuɗi. To mu kuma mata ina muka ga kuɗin shiga wannan abu, saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke hana mu shiga, amma matan ma dai suna shiga, amma mu ba ma son mata 5 ko 10, muna so kamar 200-300 kila a cikin su ma samu ko da guda 50. To saboda haka rashin ba mu dama ne, tunda ko mun shiga a primaries nan da nan za ki ga an cire mu.
Fida, ku kungiya ce ta lauyoyi mata wanda kuke da rajista a kowace ƙasa na faɗin duniyar nan. Bisa tsarin karantarwa da sauransu, in an tambaye ki yanzu menene kika fi fahimta akan maganar sake ko kuma sabunta tsarin ƙasa, kamar ya zaki mana bayani don masu sauraro su fahimta?
Ni dai ana maganar restructuring, ana so a sake salon yadda harkar tafiyar da ƙasa yake, a samu sabon abu ko a fito da wani abu sabo a ci gaba.
Kamar yadda magabata suka faɗa, magana ne ake so a gyara tsari da mu ma matan ya zama shi an kyautata mana yadda mazan su ma suke samun kyautatawa. Kamar yadda Hajiya Rabi Musa Saula ta faɗi, a misali in ka je can National Assembly ba mace,
wato majalisar
ƙasa ba mace, kuma idan muna da matsalolin mu kaɗan ka san matsalolin mu, na mace bai san matsalar mu ba. Wajen mun san yadda za mu yi tabbatar da cewa abin da muke nema din nan an basin,
kun tabbatar da cewa an yi shi,
an yi shi ne dace. Amma idan aka ce duk maza ne a wajen, wasan ku kan ba, ko da idan muka je muka gaya musu ga matsalolin mun san da gobe magana za su yi, to shi ne muke kokarin cewa mu ga cewa mata ma an tabbatar da su.
So kenan wannan shi ne abin da kuka gabatar a matsayin
hukumar na jami'ar mashin arewa.
To, an yi magana a kan samun daidaito, wato na zai kura ta magana a kan equity da sauransu, wato samun daidaito tsakanin maza da mata. Shin da ba kuna da wani suko da kuɗo da kai ne kan cewa ba a ba ku dama na zai akwai makarantar boko kuna yi suna yi in kwaji asibiti ba a cewa na ku gadon daban da nasu a kwajen mulkin ma ku ne ba ku fito ra'ayin da suke ta cewa. Wani abu ne samo da kuke so kuma a ƙara dubawa a kan maganar daidaito.
Ni bari in tambayi ki wani abu. Binta, yanzu kina gani mace wanda take India ko Pakistan ko Bangladesh da sauransu da sun yi shugabannin mace sun fi wayo ne ko kuma ne fiye da mace na Nigeria?
To, a
ba su fi ba. An ba su wuri ne har suka kai ga wannan matsayi. Mu ma haka nan ƙasan, in an ba mu yanda za mu yi ba wai ba mu mata wanda ba su da karatu, akwai su fa. Babu wanda wai babu wanda suke da wayoyin yin abu, akwai fa. Danna su ake yi.
Dama cikin ake yana su.
Babu, ba za a yadda ba a kai kai ka daga kai. Daga can wai ai kai kai baka da kirki, ai kai baki da kunya, kai har da tambayar mijinta. Ya kake kake zaune da wannan matan matan maka rishin kunya a gida? Me yana rishin kunya da wannan abu? Me yasa? Sai ka gan duk mace da take da aure tana jin tsoro ma ta shiga wani harka da za a zage ta ita da mijinta.
To ai abin
da wannan abin yana kawo tashin hankali. Duk abin mace kuma mai aure, abin da zai taba mata aure, zai rauna mata da aure, za ta guje shi. To abubuwan da yawa irin wannan yake kawo wa mace bata kai ko ina ba.
To ba ta ganin kamar magabata ne suka fara bata wuri inda aka samu macen da ta fi kowa iya halin dabbera, wata ma maciji ne ta ce ya kwashe kudin, wata kuma ta nemi kudin an ce inda za a kasafa Najeriya.
Kuma in kin duba baya ita kawai aka sata gaba wani mai jan jakan bera din nan wani namiji ne.
Lamazan ne wani lokaci don suna neman yadda za su fi da mu daga wannan wurin. Sai ga namiji ne yake sa ki kike wasu abu.
A nan arewa ni ina gani har da addini a nan arewa shike danne mu mata. In mun fito sai a ce addini ya hana mu binka ba, addini ya hana mu fita, addini ya mazan mu suna amfani da wannan reason din su hana mata mu.
To kuna ganin ba haka bane ba addinin
mu? A'a, suna addini yanda suke so da zai taimake su a Nigeria. In kin je kin duba kirgin mutum, yawan mutum, in mutum dari ne akwai 50 mace, akwai 50 namiji. To yanzu mun rena wancan 50 mun maida shi kamar jaka. To kai ka kamar mota tana da taya hudu, biyu ka je ka tsice, ka tsice ba iska, mota za ta yi tafiya.
To za a yi gungura ta ai. Kuna da ganin kamar al'ada ita ba ruwanta a cikin magana.
Akwai al'ada.
Ai shi ne ma a kan gaba.
Akwai al'ada don a nan ma Najeriya, amma a nan arewaci ma an fi wani lokaci ma sai ki ga al'adan ma ya fi fifi ya fi.
An fi fita
shi. An fi fita
shi. A shi ma ta da suka ce mata ne shugabannin head of state fa gaba ɗaya.
Kasar gaba ɗaya.
Kasar gaba ɗaya. Musulmai ne su. Ya akai ma
amma ne sai a ce
har ba ta
san kuma ba ta san ba ta san gaban ci ba ta ke shugaba
kware da
gaske raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iya ya mun ne shi mata iya ya mun ne shi so son ka ye mu mata so son ka ye mu mata so son ka ye mu mata so son ka ye mu mata
Har yanzu fa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen zauren namu domin jin ci gabar wannan tattaunawar.
Ya akai ba
amma ne sai a ce mace ba za ta san kuma ba za ta san gaban ci ba za ta shiga kwarai da gaske.
To ba an ba ku dama ba kun ci
wai
ta mai ta fito ba da wannan
ba. Eh da wannan mata muna
da wanda suka fito dan yin sunawa da Sara Jibril ta fito ta fara shugaban kasa. To nan addiction zai hawa kanta. Shi kadai ne ke cikin
to amma ita ma an hada ita dan bata nemi matan ba.
Sida, wa'ansu abubuwa kuka gabatar a lokacin da ake wannan zama na majalisa don jin ra'ayin jama'a kan yadda za a sake tsabunta tsarin kasa.
To, lokacin da muka je akwai mutanen da suka je Kano suka gabatar da korafe-korafenmu a kan sabon tsari da suke so a dan sa wasu abubuwa a ciki. Na farko sun yi magana mutane fili wanda in mace ta haihu a bata dama ta zauna a gida ta kula da yaro.
Wato hutun haihuwa
da hutun haihuwa suna so a maida shi har wata shida. Amma ina ganin kamar Kaduna ma an riga an
ruwan kuma tare da albashi?
Tare da albashi. In fact ma a wasu wuraren har mazan ma ana barin su. Ana kiran shi paternity leave. Banda wannan kuma mun yi magana akan state policing wanda
yanzu wato tsarin samun jami'an tsaron
na jiha na kowane jiha wanda muka ce mu yanzu a ganin mu dai yanzu bai kamata a fitar da wannan ba saboda yadda muke ganin abubuwa suna tafiya. Sai kuma mun yi magana akan cewa muna son a ba a ma'aikata a ware wuri inda mace in ta haihu ta koma aiki bayan wata shida za ta iya zuwa da yaranta tana kula da shi a gidanta har lokacin da za ta tashi.
Wasu bangaren ne haka
ba sai ta bar shi a gida ba sai ta tafi da shi can ma'aikata.
To a duka waɗannan abubuwan da aka gabatar suna da wani ƙwarin gwiwa da yakin nan ku cewa za a wani abu akan shi wannan taron da aka yi na sabunta tsarin ƙasa?
To zan ce gaskiya tunda na taɓa zuwa na wani da aka yi wurin shekaru da suka ɗan wuce a gaba kuma wani sanata ya man bayani cewa lokacin Jonathan yana abin nan an dunkular da komai ne a wuri ɗaya aka kai mishi don an san abubuwa a ciki sai ya kiyaye. Amma yanzu an yi shi daban-daban saboda haka in aka kai mu shugaban kasa sai ya fidda wanda ya ga cewa bai yi ba sauran kuma yawan na kowane tsari wancan din dukula su aka yi gaba daya amma dai yanzu din an yi su daban-daban. To muna da roƙon Allah yanzu dai ke da aji maganar mu na cewa din nan a cikin kashi uku a ba mata kashi daya a koma menene ake ciki na siyasa da shi ne gaskiya na shugabanci shi ne ya dame mu gaskiya tunda yana na gaya miki nan ba a ba mu dama. To ke da in aka yi law kenan ba doka cewa a kowane sanata uku dole ɗaya mace ce kila da Allah zai taimake mu samu matan da za su je su ce makamana a al'umma.
Kamar da take muna nan dai muna roƙon Allah Ubangiji sa kamar da take ba wani mun ce za mu je mu haɗa kai da su bane mun ce cikin kashi uku a bamu guda ɗaya. To mun ga ku ba wani abu mai yawa muke roƙo ba so muna da muna roƙon Allah mu ga ko Allah sai kuma za mu yi follow up gaskiya ba ma sun ce ai makon fi su yawan ba amma ba mu da ba dan da wannan haka muna jiran su ba za mu yi ba gaskiya za mu yi follow up da kuma ci gaba da bin za mu ci gaba da wuce jin da bamu sun ce ba mu ga ko Allah sai ba mu.
To a ganin ku shin akwai ma buƙatar sake sabunta tsarin kasar?
To a shi akwai canjin lokaci yana canja kullum yana canja lokaci yana canja da lokacin kakanninmu ba computer ko yanzu in ba computer ba za ka yi rai ba ba waya in yanzu ba waya ba za ka iya rayuwa ba
rayuwa za ta ga shiga da
ai da ni dai in ni na wajen kusan ba za a yi ba kenan. To kin ga tun da akwai ne canjawa haka yana ya kamata a dan canja madokokin ya su dace da rayuwar na yanzu tunda ba ne tsafin na sarki bane wanda ba za a iya canja mata komai ba
ko su kullar da addini.
To kin ga ne ya kamata abun ya yi tafiya yanda yanzu yanayi na yanzu rayuwa na yanzu
kira ganin ya ma kamata ma aka aure wannan batun na maganar sake sabunta sabunta tsarin kasa.
To ya kuma dole mana tunda na gaya maki a arewa gaba daya 19 northern states da FCT wai a ce mace ce daya kawai sanata ai dole mu tashi in ma idan na ce ma yaki ne suna man dariya da na gama ba da abin din na ce ma sanatocin suke zaune na ce in sha ma Allah nan da wani shekara uku ko hudu duk kujerun nan mata duk za mu sa suka ta dariya. To haka muke so insha Allah.
To wannan ke ta bangaren mulki ko
bangaren aiki ne ya
dace ne damuwa
wallahi shi ne
ko wannan sauran abubuwa daidai yake
ai daga nan ake fara
yauwa
daga nan ake fara
in muka samu matan da yawa a nan gun kina tsammanin suka fara fin dokoki da zai shafi mata ai ya fi mana da mu je muna ihu na muna ihu can ba mai ji amma su daga sai suka ce ga doka za a yi dole ko wani sai sai ya bi wannan doka
wato kun je kan mashin da za a ba abin da kuka tsaya ba
to
haja Aisha ana ta magana akan maganar sake tsari na kasan nan a bakan talauya wani bukata ke ga ya kawo wannan abu ko kuma kina ganin ma kawai a bari Najeriya a yanda take ya ci tsari
eh to idan a gani na in ma dai za a yi canji ba da yawa ba
to to da bangare da wani bangare ke
da magana akan mata a sa mata a cikin harkan shugabanci amma ba komai ne za a canza ba constitution din mu a yadda take a yanzu
wato kullun tsarin mulki
eh a yadda take a yanzu ni a gani na in za a bi ta ba sai an wani canza ta
ita ko gida kullun tsarin mulki
ta ba sai an wani canza ta
to an ci ra'ayi ga wani rawa kuma a matsayin ku na kungiyoyin mata yanzu da kuke dukkan ku kaman wakilai ne na mata kuna ganin akwai wani ƙarfi da wani gudunmawa da mace za ta iya bada wurin shugabanci din kuma da ci gaban ƙasa
ƙwarai mana wurin da dan adam yake samu koyi komai a duniya ita ne za ta nuna da namiji da na mace dukansu yanda za su zama rayuwarsu a duniya kuma a samu lahira mai amfani to ita kuma ita ne aka bata baya mota na gudu an bata baya
tura mata
ya kasan za ta yi tafiya kin dai gane magana na ko dole ita dole tana cikin harka in kuma ba a sata wajen shugabanci ba shugabanci ta neme ta yi ta gyara dokoki ta gyara inda makaranta syllabus waye inda makaranta ne ta bangaren asibiti da gyara irin harkan mata na asibiti da sauransu in ba a sata cikin harkan ba ya mota Nigeria zai tafiya ai zai tafiya zai ta fada rami
kice injin da ne da ma wai da ke amma kan ne ba da ba tun da ya kuma da wani kadida wani rawa mace za ta iya takawa wacce kike da nazar da hukun har yanzu kidan da ake bugawa ne bire da ta kula ta ba
ai ita mace kamar da Asma ta faɗi mu ne uwa mu ne mata mu dai kuma in matsala ta tashi ko yake da faɗa da wa yake zaki ga dukkan shin ta abin yana dawowa ita ce komai sannan yau ko mutuwa na miji yayi mace jawo wahala in mace ne miji zai je aure wata so kamar yadda ta faɗa duk abin da ake duk ba a tunanin wannan duk ba a tunanin mu ne iyayen mu ne matan mu ne kakannin mu ne mu ake ban ma gida da
mu ke ma gina al'umma
mu ke gina al'umma to sai a ban mu
kina can gefe
sai a ban ma baya ko lokacin faɗa da yaki da waye sai ki ga mace ce idan kika duba percentage din mata da suke zama affected
da wato duk da mu mazan da
zama eh aka samu wani crisis a wurin sai ga nan mazan ba su da
anya so da suka ce su ake kashe tun da su suke yaki
to wake
wahala
wake ma jawo yakin ai ba mu bane matan ba mazan bane
ko
ba da san su ne
ba mace bane ba
tabbata ne kuma kuma ke jawo abubuwan har a zuwa
wani wuri sai ka gama ce ta koma baya ta ce ta
saboda kana tunanin idan aka yi fadin ma abin kanka zai dawo ki kanka zai dawo saboda haka dole za ta yi abin nan amma kuma mu ake bari a baya
Fida gudunmawar da mata za su iya bada a shugabanci kuna ta cika baki kuna ta ihu ba a yi muku ba an ce kun ce an hana ku damawa amma kun ce kun kwari kun iya kuma kun shirya yanzu haka idan aka bada akwai wani gudunmawa da mace kuke ganin za ta bada wani zai canza tsarin kasa
kwarai da gaske a gwada a gani za a ga abin da mata ko za su yi insha Allah shi nan ma yanzu suna yi
kamar da me ne kuke yi tun da a cikin kun ce sanatan ba yawa an ba ku dama a
soja ina ma magana ba ku da yawa soja wani ne mu ne fa na mata suna mun yi kuro muna kokari muna iya fitin kokarin
to in aka ba ku dama za ku yi
za mu fiye da abin da muke yi wannan kiran ku ne mata na kula wani
kada ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1202205655
To madalla masu sauraron mu mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Bashir Tela ne daga layin Nauyuka a cikin garin Lafiyan Barebari a jihar Nasarawa
Muna jinka Bashir Tela
A gaskiya na ji dadin batu da kai da mata a zuri kuma yana da kyau a ce ana ba mata aikin su a kowane bangare na ci gaban kasa kuma kafin a ba su dama su ma mata yana da kyau sun ga ba ma mata ƴan uwansu goyen baya saboda wani lokaci aka sani da aka ba mace abu to ba mai suka da gurutsume da mudan su maganganu ihe illa face ƴan uwanta mata saboda haka muna goyen bayan a ba mata a ba su dama a kowane bangare na cigaban kasa nagode a tashi lafiya
to mun gode Bashir Tela da wannan kira naka daga jihar Sokoto da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dalla Garba Jinawa Sokoto a Najeriya. A gaskiya ya kamata kan a ci gaba da ba mata musamman ma dama a dinga shahin shugabanci. Sai idan muka duba mata suna da riƙon amana da kuma tsare gaskiya. Kuma idan aka ba su wannan dama gaskiya za a samu ci gaba tsare da gaske musamman ma a dinga shugabanci, a dinga shahin shugabanci na ci gaban ƙasa. Da haka muna ƙara kira da Allah ƙara ba su dama saboda ya kamata a ci gaba da taimaka musu gar a kawo wani soke-soke da abubuwa wanda bai kamata ba wannan shine ra'ayina na gode da BOA
to mun gode Dalla Garba da wannan kira naka muna godiya masu sauraro yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan wani bangarori kuke ganin gwamnati ya kamata ta ƙara ingantawa wajen bawa rayuwar mata mun sami kiran mu na gaba da wa muke magana
kuna magana da Abubakar Abdulsalam daga Kiyan Boshi State Isa Local Government
muna jinka Abubakar Abdulsalam
wannan wadin da kudin koyar da imanci ne saboda kuma ta nima a na fahimtar ya kamata ana ba su maudu'i a wajen shugabanci saboda ba da komai ba ko da musulunci ya ce shugabanci ya yafi karfi wajen maza to amma bisa laruri mu Najeriya yanzu ya kamata a rika ba mata kuma su mu jarraba su ga saboda maza sun kusa kusa su kasa saboda cin hanci da rashawa maza sun an yi sun ke dainawa don haka muna ga mata su gyara mana kasar ina goyon baya a baiwa mata yanci ai baya baya mata shugabanci ta kowane fanni fanni ta ne shugaban kasa gwamnoni da sauransu ministoci ina goyon baya ni Abubakar Abdulsalam a ba su wannan mutum shugabanci
Mun gode Abubakar Abdulsalam daga Zamfara da wa muke magana daga jihar Zamfara To da alama mun rasa wannan kira masu sauraro yau dai maudu'in namu na yau muna magana akan wani irin a wani bangare kuke ganin gwamnati ya kamata ta inganta rayuwar mata mun sami kiran mu na gaba daga Jos jihar Plateau da wani ke magana
ba wurara ne daga Jos jihar Plateau
muna jinka
oh Allah ya saka muku alkai
mun gode da wannan kira naka yau dai ka ji maudu'in namu me muke tattaunawa akai me zaka ce to mun rasa na Jos mun samu wani kiran mu na gaba da wani ke magana
kuna magana da Dan Hassabi'a da Mugadawa Kalmar hukumar Metrojihar Bauchi Nigeria
muna jinka Dan Asabi
yawwa batun mata gari gudunmawar mata ga shugabanci yana da kyau kwarai da gaske musamman ta fannin tsaro da sauransu to amma a siyasa irin ta Nigeria a mazan maya suka tare ne gaskiya a sai dai an yi shiri sosai akwai aiki mai yawa a gaban mata kwarai
haka ne to amma ai kana ji maudu'in namu yana maganan yanda gwamnati za ta canza tsarin ta ne akan to masu sauraro
eh to na ji wannan amma gaskiya ba su ne na majalisa sai dai su fita majalisa a samu dokoki masu kyau
to mun gode da wannan kira naka muna godiya da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku A nan kuma shirinmu zai dasa aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da ma injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fagge daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.